إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتشينا شاشدة قوات الربيع الأول هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكزوى مدينة دبو نياد داري هدو دا أربعين دا هدو ودى تيدي دي شابيو قواتا قوما شكرة دبو بيو دا عشرين دا بيو ميلادية كمالي عند مكسابة هدوى أولا مسلا تيمي البركة مسلا تنجبويز دكي تكي وانا انقواتا تدو مالكي اتكي مبرنن كانو domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na babban malami Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 67 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun tattauna akan wato karkashin gaba ta 72 da kuma gaba ta ainihin wato 93 inda malai yake cewa ya kamata gabawa ya zamto ko da yaushe yana tare da tsoro da furgici da fargaba matukar yana zauna a wannan farfajiya ta duniya domin ba shi da masaniya a wane yanayi zai mutu menene karshen da zai cika da shi a yaya zai hadu da Allah madaukakin sarki ko da ko ya aikata kowane irin aiki na alkhairi dole ya zamto cikin wannan fargaba da tsoro saboda waɗannan tambayoyi guda uku bai da amsar su mun tattaunawa mai fadi a karkashin sharhin Sheikh Fawzanul Fawzan a karkashin wannan gaba sannan gaba ta 92 malai yake cewa wajibi ne ga mutum ainihin wato musamman wanda yayi tabargaza yayi wa kansa laifuffuka masu tarin yawa kada ya yanke kauna da samun rahmar Allah subhanahu wataala musamman yazo mutuwa ya kyautatawa Allah zato duk da cewa yana tsoron zunuban da ya aikata idan Allah madaukakin sarki ya ga dama yayi masa rahama wannan falala ce daga Allah idan kuma Allah madaukakin sarki yayi masa azaba adalci yayi masa azaba ne gurgurdan irin laifin da ya aikata to mun tattauna ita ma akan wannan gaba musamman akan abin da ya shafi al-khawf war raja wato mutun ya zamto cikin yanayi na tsoro kuma ya zamto cikin yanayi na kwadayin rahamar Allah subhanahu wataala wannan shine kuma sannan idan mutum yana raye a duniya ya rinjaye da bangaren tsoro akan bangaren kwadayi da sarai amma idan mutum ya kusa mutuwa anan kuma an fi so ya rinjaye da bangaren sa ran samun rahmar Allah fiye da tsoron rashin samun rahmar Allah wannan shine abinda malamai suka yi ta kai kawo akai kuma shi muka yi ta kokarin tattaunawa satin da ya gabata muna nan sai lokaci ya cin mana zamu tashi kan ainihin maganar annabi Ibrahim alaihi salam qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wal khalil alaihi salam yaqul wajnubni wa baniya an na'bud al asnam rabbi innahunna adlalna kathiran min an nas annabi Ibrahim alaihi salam yake cewa wajnubni ya Allah ka nesantar da ni wa baniya dani da ƴaƴana anna abudal asnama daga bautar gumaka rabbi ya allah innahunna waɗannan gumaka din adullalna kathiran minan nas sun batar da mutane da yawa ko mutanen da in basira ce suna da ita idan wani zuzzurfan tunani ne suna da shi akwai waɗanda suke suna da tarin kuɗi suna da tarin wato abin duniya akwai waɗanda suna da ainihin wato mulki, akwai waɗanda suna da ilimi amma kuma sun bata. Da haka annabi Ibrahim alaihi salam duk da kasantuwarsa annabin Allah a cikin annabawan kuma yana cikin manzanni, a manzannin ma yana cikin ulul azmi minar rusul guda biyar, sannan a cikin guda biyar din yana cikin zababbu guda biyu da ba sama da su, shine annabi Ibrahim da kuma ainihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan su kadai suke da wasu kujeru guda biyu ta al-khulla. Amma duk da matsayin annabi Ibrahim alaihi salam, duk da yanda yake da matsayi a wajen Allah, amma tattare da haka shi ma bai saki jiki ba, addu'a yake, ya Allah ka nesanta ni da ƴaƴana daga bautar gumaka, har yana matsayi irin wannan, amma bai fuddaran shedan zai iya sa shi ya bauta gumaka ba, bai fuddaran Allah wato shedan zai iya jan wani cikin ƴaƴansa ko zurriyarsa su bauta gumaka ba. To ina gani ko kai wani irin aiki zan yi, wani irin aiki kake aikatawa da kake ganin ka sha baka buƙatar yin addu'a, baka buƙatar ka zama cikin fargaba. Lalle wannan aya tana nuna cewa dole mu zamto cikin fargaba, domin ainihin matukar mutum yana da sauran numfashi, to cikin kiftawar ido in Allah ta'ala ya ga dama sai kaga alƙaluman mutum sun canza. Allah madaukakin sarki ka dawwamar da mu akan addini. Fal insanu la ya'manu ala nafsihi al fitna, dan haka mutum kada ya amince wa kansa daga fitina, ya dinga ganin duk fitintunin nan na zamani, akwai wanda fitina ta mata, akwai mai fitinar yaya, akwai mai fitinar kudi, akwai mai fitinar mulki, akwai mai fitinar shedan, gashi nan fitintunu kala kala, in ka tsallake daga waccan akwai yuwar ka fada waccan, akwai fitintunu iri iri daban-daban. Wani fitinar da yake fama da ita ko ya fada matalauci ne sai Allah ya wadata shi, wannan wadata sai ta zama masa fitina. Wani kuma mai wadata ne sai Allah ya jarabce shi da talauci, sai talaucin ya zama masa fitina. Wani mulki ya samu sai fitina, sai mulkin ya zama masa fitina. Wani yana zaman zamansa bai fara zama fitina, ya shiga fitina ba, sai da ya fara haifa yaya. Wani kuma matarsa sai ta zama masa fitina. Wani haka, kowa da irin fitintuninsa. Wani a fitine shi a duniya, wani a fitine shi a aqida, wani a fitine shi a zunubai, wani kowa ga irin fitintunu. Da haka shi mutum baya amincewa kansa daga fadawa wata fitina cikin fitintunu, musamman a wannan zamanin namu da fitintunin gasunan kamar carbiya tsinke ta ko ina, gasunan zubowa suke yi. Da haka sai dai kai ta addu'a, ka kuma yi ta kokarin ainihin wato zamantowa cikin alkhawfu war raja, domin akwai yiwuwar wata fitina, wata igiya, wata guguwa ta iya tahowa ta yi awon gaba da mutum. Da haka shi yasa malam yake cewa in dai har annabi Ibrahim yana yi wa kansa irin wannan addu'a da shi da ƴaƴansa, to fal insanu mutum la ya'manu ala nafsi li fitina, kada ya dinga jin aya shi ya tsira, shi ya riga ya wuce a fitine shi. Wa su al khatima, kada mutum ya aminta daga mummunar cikawa. Akwai wanda lafiya lau aka taho farkon, aka taho tsakiya lafiya, aka gangaro saura kiris a gangare, sai kuma fitina ta shigo a daidai wannan lokacin, sai aka cika ba imani, shine su'ul khatima. Akwai wanda za ka ga sai an zo karshen, anan fitinar za ta zo. Shi yasa duk wanda yake da sauran numfashi dole ya zama cikin tsoro. Kaga wanda ya fika nagarta, wanda ya fika kirki, wanda ya fika kaza, shi ma da ya zo zamiya ta ɗebe shi. Shi yasa dole ne ka zamto cikin alkhawfu war raja, musamman in kana da sauran numfashi. Kar ka amince wa kanka cewa ba wata fitina da za ta same ka. Kar ka ba wa kanka garanti da amincin cewa ba za ka fada cikin mummunar cikawa ba. Walau kana min aslahin nas, malam yace koda ka fi kowa kirki, koda kai ne mafi kirkin mutane, to wannan kirkin da kake kallo kada ya zama maka lasisi da kake ganin kai fitintunin zamanin nan kafi karfin su. Kada wannan kirkin ya baka lasisin ganin cewa kai ba za ka yi mummunar cikawa ba. Al'amura suna hannun Allah, amma kuma a hannu guda wala yaqanatu min rahmatillah, bale yace kar kuma mutum ya yanke kauna ta samun rahamar Allah. Walau kana min akfarin nasi, koda yafi kowa kafirci, ko yafi kowa kafirci, to kar kuma ya yanke kauna da samun rahamar Allah. akwai mutane a tarihi da dama wa'anda sai da suka zo cikawar Allah ya ba su ikon kalmar shahada kuma suka cika da ita, an yi kafircin, an yi duk abin da za a yi na ba daidai ba, amma sai da rayuwar ta zo ƙarshe, gyara ya zo, Allah ya sa wa mutum imani, ya zama mutumin kirki, ashe ɗan kwanakin kaɗan suka rage sai kuma mutum ya mutu. Don haka ba a san al-ya'su min rahmatillah, sannan ba a so mutum ya faɗa cikin al-amnu min makarillah, waɗannan duk gaba ɗaya lalata mutum suke kuma su kai mutum su baro. Kada kirkin mai kirki ya ruɗe shi, ya dinga ganin babu wani abu da zai same shi na fitina. Kada kuma saban mai sabo ya dauke shi ya yanke kauna da rahmar Allah. Wannan shine karatun da muke ta faman kokarin yi wa kanmu shi tun satin da ya wuce, gashi mallam yana dora mana yau. Da haka koda mutum ya fi kowa kirki, akwai yiwuwar yayi mummuna cikawa. To mutum duk kirkin sa yanzu yana da tabbacin ba zai yi mummuna cikawa ba. Ba mai iya baka wannan amsar, to tunda babu wannan amsar dole ka zama cikin tsoro. Duk kirkinka kana da tabbacin ba za ka lalace ba daga baya, ba wanda zai iya baka wannan tabbacin, to dole ka zama cikin fargaba da tsoro. Kamar yanda kuma duk rashin kirkinka, duk yadda mutum yake aikatawa, akwai yiwuwar in Allah ya ga dama cikin kankanin lokaci sai zama mutumin kirki. Ka koma ka karanta tarihin wasu waɗanda suka yi ta'addanci a farkon rayuwarsu, a ƙarshe suka zama mutanen kirki, suka cika da imani, suna nan da yawa. Ka koma cikin tarihi da yawa, akwai wanda cikin magabata dan fashi da makami ne, dan fashi sosai, Allah madaukakin sarki kuma ya shirye shi, gashi kuma yana cikin manyan magabata na ƙwarai da ake buga misali da shi. Da aka karka yanke kauna da rahmar Allah, ko ɗanka ne ya saki hanya ya lalace, kai ta musu addu'a kuma kai ta faɗakar da shi. Kar a dinga ganin wani ya kai mizanin lalacewar da ba zai gyaru ba, in kai haka to ka jahilci Allah. Ka dinga ganin wani ya kai sun waura takurin da ba zai shiryu ba, ashe kana so ka ce shiriyar ta ka ce ba ta Allah ba ce. Wannan shi da abin da ake so mu fahimta. Faƙad ya munnu Allahu alaihi bitawba, domin shi wanda ya fi kowa lalacewar ko ya fi kowa kafurci, da yiwuwar Allah ta'ala ya masa baiwa bitawba ce tuba. Ita kuma ƙa'idar tuba rugurguzau kenan, in kana neman rusau ita ce tuba. At-taubatu yahdumu ma qablaha, tuba rugurguje abin da ya gabace ta take yi. Da mutum ya yi taubatan nasuha, to gaba ɗaya duk laifinsa an yi ainihin wato an share shi. Delete all tuba take wa zunubi, gaba ɗaya za a share mutum ya dawo fresh. Shi yasa da mutum ya yi kafirci ran da ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah, al-islamu ya jubbu ma qablahu, haka manzon Allah ya ce musuluncin, wannan kalmar shahada nauyinta ya jijjige duk kafircin da ya yi na baya, ya an watsar da shi. Yanzu ya zama cikakken musulmi, ya zama kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi. Da haka Allah madaukakin sarki zai iya wanda kake ganin ya lalace, Allah ya masa baiwa bi taubati ya tuba. Fa ya mutu, ya zo ya mutu alal islam, akan musulunci. Kai da kake ganin an haife ka akan musulunci kuma ka samu akasi. Shi yasa wani yana yi wa ɗan uwansa wa'azi, yana cewa ka gyara ba daidai ba ne. Ƙarshe da ya damu wancan ɗin sai ce ka ƙare mun wa'azi, ƙabarinka daban nawa daban. Sai ce wallahi Allah ba zai gafarta ba. Allah ya ce waye yake rantsuwa cewa ba zan gafarta wa wani ba, to na gafarta masa shi kuma na rushe aikinsa. Gaishe ka Allah, kar ka shiga hurumin da ba naka ba. Kaga mutum ya lalace, in kana da hanyar da zaka zama sila, ka zama sababin shiryuwarsa, kai kokari, amma ka sani muwafaka da shiriya a hannun Allah take. Kana iya saita shi, ka dora shi, ka bashi shawarwari, kai masa nasihohi, sannan ka bi shi da addu'a. Ya abinda zaka iya yi kenan. Fa yadkhulul janna, kuma ya shiga aljanna. Allah ya yi masa arzikin tuba, ya mutu akan musulunci, kuma ya shiga aljanna. Li'annahu ma dama ala qaidil haya, domin matukar mutun yana cikin dabaibayin rayuwa, matukar mutun yana raye. Fa innahu mu'arradun li hadha wa hadha, akwai yiwuwar ya bujuro ya fada can, ko ya bujuro daga can ya faɗo nan, duk komai yana iya yiwuwa. akwai yiwuwar matukar ana raye ba a mutu ba. Mun karanta satin da ya wuce Imam Ahmad bin Hanbal yana rashin lafiyar mutuwa, amma duk lokacin da ya suman ya farfado sai aje yana cewa har yanzu ashe shedan ne yana kan katanga yana Imam Muhammad kafi karfi na rasa yanda zan yi da kai. Shi kuma ya san tunda da sauran numfashin akwai yiwuwar a samu akasi, bai yadda da wannan rudin ba, yace har yanzu tunda ina da sauran rai ban cika ba, har yanzu dai ina ta roƙon Allah ta'ala ya sa in fi karfin naka. In ya farfado sai a sake jin ya sake maimaita wannan, aka ce me yake faruwa, yace shedan ne gashi na akan katanga so yake rufta ni daidai wannan gabar. Da haka akwai yiwuwar mutumin kirki kan ƙarshen rayuwarsa ya hado ya zama mutumin banza, akwai yiwuwar mutumin banza kan rayuwar ta kare ya zama mutumin kirki. Haka rayuwar take. Fal a'malu bil khawatim, kuma ka'idar shine fal a'malu bil khawatim, ayyukan da me ka cika shine kawai ake so a gani. Dan ka faro da nagarta ka lalace daga baya, wannan ya zama lalace ta rushe wancan nagartar. Arshan ba hawan ba saukar, fal a'malu ayyuka bil khawatim, ana kula da karshen su ne. Allah ka ba mu kyakkyawan karshe. Qawluhu wa yuhsina dhannahu billah wa yakhafu dhunuba. Imam al-Barbahari yace mutun ya zamto mai kyautatawa Allah zato, kuma galibin mutane ya dhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliya, wallahi mafi yawancin mu muna munanawa Allah zato. Allah ba mutun bane, yawancin mu mun fi munanawa Allah zato fiye da mu kyautata masa zato. Maimakon kullun dan adam ya zamanto yana kyautatawa Allah zato sosai, ga mafi yawan lokaci munanawa Allah zatan mu yafi kyautatawa Allah zatan mu yawa. Domin Allah madaukakin sarki ba maroci bane, Allah madaukakin sarki ba matalauci bane, Allah madaukakin sarki ba mabukaci bane, ba shi da ruwa, kuma mawadaci ne, kuma wadatarsa zatiya ce. Sannan duk abin da ka gani na abun nan bai da bukatarsa. To dan me yasa ba ka kyautatawa Allah zatan zai ma ba? Me yasa ba za ka kyautata zai baka ba? In kana cikin matsala me yasa ba ka kyautatawa Allah zato zai fitar da kai? Wannan shine. Dan haka wa yuhsinu dhannahu billah, bawa ya zamto mai kyautatawa Allah zato, wa yakhafu dhunuba, amma fa ya dinga jin tsoron zanubansa ba, dan zunubi shu'umi ne. Yuhsinu dhannahu billah wa la yaqnatu min rahmatillah, ya zamto yana kyautata zatansa ga Allah ba kuma ya ɗebe ƙauna daga rahamar Allah. Wa yakhafu dhunuba, ya kuma dinga jin tsoron zunubansa, ya'ani la yarju raja'an, abin nufi shine kada kuma mutun ya dinga sa rai saran da laysa ma'ahu khawfun, wanda kwata kwata ma ya daina jin tsoro. Kar mutun ya zamto yana ƙaunar rahamar Allah irin ƙauna da ya ma daina jin tsoro, a'a kana tsoron, dan akwai yiwuwar ta samu, akwai yiwuwar kuma ba za ta samu ba. Bal yajma'u bainal khawfi war raja'a, ya ake so mutun ya kasance ya zamto tsakanin tsoro da kwadayi, tsakanin tsoro da sarai. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahba, ga annabawa ma haka suke, duk annabawan Allah haka suke, tsoro sarai. In akwai wanda yafi kowa ya sa wa kansa over confidence, annabawa ne. Kana gani kowa tashin alkiyama ba, duk wanda aka je neman ceto wajensa sai yake abu kai ina, dan ka san ba confidence, ba over confidence game da al'amarin Allah. Aje wajen annabawa ne, kai ne kaza, kai ne farkon manzo, ga yanayin da muke ciki, a neman mana alfarma wajen Allah, yace wani kai ina. Har ka dauka akwai wani wanda zai ce je kai duk abin da kaga dama muna nan, kada wanda ya yi ruɗe ka. An fahimta, shi ma kila yana ta kansa, ina zancen wani ya ce ma yana nan. Aka ce innahum, su kanu sun kasance yusari'una fil khairat, ka kallo wannan ayar da kyau, suna tsere fil khairati cikin aikin alkhairi. Annabi Zakariya da annabi Yahaya da matarsa tsere suke wajen aikin alkhairi, kowa da ya ji ɗayan ya fara shi ma sai ya tashi ba bacci, yusari'una fil khairati, suna rige-rige da tsere wajen aikin alkhairi. Allah da kansa yace wa yad'una na, suna kiran mu ragaban, suna kwadayin rahaman mu, wa rahaban kuma suna tsoran azabar mu, inji Allah. Wa kanu lana khashi'ina, kuma masu rusunawa ne gare mu. Ka duba annabi Zakariya da annabi Yahaya da sauran annaba da haka suke bainal khawfi war raja suke tafiya. Haulai anbiya, waɗannan fa annabawa ne. Wa kanu yusari'una fil khairat, kuma sun kasance tsere suke wajen aikin alkhairi. Maganar aikin tir da Allah wa dai ba ma sa yi, aikin alheri suke, kuma aikin alkhairin ma tsere suke yi wajen yin sa. Wa yad'una na, Allah yace kuma suna kiran mu, suna bautata mana, ragaban yani tama'an fi thawabi, suna kwadayin wannan aikin alherin da suke, suna kwadayin samun sakamakon sa da ladan sa a wajen mu. Wa rahaban, sannan kuma ay khaufan min iqabi, suna tsoran Allah daga hukubar sa, ko wannan aikin da suke bai karba ba, ko kuma aikin nasu ya zama to akwai wani nakasu, ko wata tawaya, ko rashin ikhlasi, ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza, wanda gashi nan mu kuma muna cikin irin wannan yanayin dewa, amma kuma mu ne muka fi kowa sakankan cewa da sakin ciki. Fal anbiya'u yajma'una bainal khawf war raja, annabawa suna hada tsakanin abubuwa guda biyu, suna hada tsoro ne da sarai. La ya'khuduna janiban, ba sa daukan bangare daya, wa yatrukuna aljanibal akhar, su bar daya bangaren, gaba daya suke hadawa suna tafiya da su. Ga bautar Allah sun dage tukuru, ga kuma tsoran Allah da suke yi tukuru, haka suke yi kwadayin Allah wannan ibadar. Ka duba annabi Ibrahim da ɗansa annabi Isma'il, Ka'aba suka gina wa Allah, ma addu'a suke, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ba fa coci fa suka gina wa ba, masallaci kuma masallacin mai daraja ta daya a duniya, dakin Ka'aba da izinin Allah suka gina da shi da ɗansa, amma suna ginin suna rabbana taqabbal minna, ya Allah wannan ginin da muka yi Allah ka karba, suna yi wa Allah magiya da godo Allah ya karba. Da kai sallar isha ka kada rigarka ka tashi kawai, an karba ba karba ba, ka cikin wani tsoro kana zuwa ka ba abincinka mamaki kai ta bacci, shikenan kawai. Allah ya gafarta mana. La ya'khuduna janibar raja, ba sa yin ruko da bangaren sarai, bangaren rahama. Wa yatrukuna janibal khawf, su yi watsi da bangaren tsoro. Wa la ya'khuduna janibal khawf, kaman yanda kuma ba sa ruko da bangaren tsoro kawai. Wa yatrukuna janibar raja, su yi watsi da bangaren ainihin wato sarai. Wa yuhsinul abdu dhannahu billah, bawa ya dinga kyautatawa ubangijinsa zato, khususan indal maut, musamman yazo mutuwa, musamman lokacin da mutun ya kwanta rashin lafiya, in Allah ya sa sai yayi jinya zai mutu, to da ya fahimci jikinsa yayi nauyi, yayi nisan da yana ganin da wuya ya tashi, to ya fi kyautatawa Allah mai gafara ne, Allah mai jin kai ne, Allah mai rahama ne, Allah mai yalwar falala ne, Allah mai gafara ne, mai sashi a aljanna ne. Insha Allah aljanna za shi, insha Allah zai cika da imani, insha Allah zai kwanciya kabari cikin yalwa, cikin jin dadi da farin ciki, insha Allah kaza. Wannan shine abin da ake so in mutun ya zo mutuwa ya tarin jayarwa game da Allah. Amin. Qala ulama, malamai suka fada, innahu fi halis siha, suka ce abin da yasa ake so lokacin da mutun ya zo mutuwa ya rinjayar da bangaren kaunar rahama fiye da bangaren tsoron azabar Allah, suka ce domin lokacin mutum fi halis siha, lokacin yana lafiya kalau, yugallibu janibal khaw, wannan an fi so ya rinjayar da bangaren tsoro, ihtiyatan, dan ya zamto cikin takazantsan, domin in yana raye kuma yake rinjayar da anya, kai azaban nan fa, kai kwanciyar kabari, kai anya zararren nan, anya kuma mutum da sauki zai zo masa, mutum din ya biya firgice ya tsure. To wannan lokacin da mutum yake raye lafiyar sa kalau, an fi so ya furin jayar da azabar Allah fiye da samun rahamar Allah. Wa indal maut, amma lokacin da mutum ya zo mutuwa, yugallibu janibar raja, shi kuma nan an fi so mutum ya rinjayar da bangaren ar-raja, sarai. Me yasa? Li'annahu fi halil haya, domin a lokacin da yana raye, ya kadiru alal amal, shine zai iya yin aiki. In a baya bai na kwarai ba, to yanzu tunda yana da sauran numfashi zai iya yin wani aiki na kwarai, ko da kwa zikiri ne kwaya daya. Wattauba, idan yana raye ne zai iya tuba. Walistighfar, idan yana raye ne zai iya yin istighfari. Lakin indal maut, amma rai ya zo gargara, an zo mutuwa, la yaqdiru ala shay, ba abin da zai iya yi. Kun ji hikimar da ta sa ake so idan mutun yana raye ya furin jayar da bangaren tsoro, wannan zai sa ya kuma dagewa a sauraron ranakunsa da numfashin da Allah ya sa yake da ragowa, to zai dage ya aiki na kwarai, zai dage ya tuba, zai dage ya istighfari. Amma lokacin da mutun ya zo irin wannan gabar ta mutuwa, ba damar ya aiki na kwarai. Kuma akwai lokacin da ko tuban mutun ya Allah ba zai karba ba. Inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir, haka manzo Allah yace Allah yana karbar tuban bawa kafin ransa ya zo wuya. Da rai ya zo gargara kuma shikenan tuban sai ya zama irin tuban Fir'auna. Allah baya karbar tuban bawa lokacin da ransa ya zo gargara. To kaga a lokacin babu wani aiki da mutun zai iya. To anan gurin fa yugallibu janibar raja, anan an fuso mutun ya rinja yadda bangaren samun rahmar Allah. ولهذا جاء في الحديث ذاك ne yazo cikin hadisin Muslim, hadisin Jabir dan Abdullah, Allah ya kara musu yarda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah yace kada dayan ku ya kuskure ya mutu face yana kyautatawa Allah ta'ala zato, kada dayan ku ya mutu face yana kyautatawa Allah zatan rahama, gafara, falala, aljanna da sauransu. Auluhu fa in rahimahu Allah fa bi fadlin wa in azabahu fa bi dhanbin. Hadha kama sabaqa anna Allah jalla wa ala la yun'imu an-nasa wa la yu'adhibuhum illa ala a'malihim wa la yadhlimu rabbuka ahada. Idan Allah ya ga dama yayi wa mutun rahama, wannan falala ce daga Allah. Idan kuma Allah ya ga dama yayin mutum azaba, wannan azabar Allah ya yi wa mutum ita ne sakamakon zunubin da ya aikata. Wannan kamar yanda bayani ya gabata, Ubangiji mai girma da daukaka la yun'imun nasa, baya yi wa mutane ni'ima, wala yu'adhibuhum, baya yi wa mutane azaba illa ala a'malihim, sai ta sanadiyar ayyukansu. Wala yadhlimu rabbuka ahada, ubangijinka baya zalintar kowa. Gabata 94 qala al muallif rahimahullah wal iman bi anna Allah ta'ala ittala'a nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam wal iman bi anna Allah ta'ala ittala'a nabiyahu ala ma yakunu fi ummati ila yawm al qiyamah. Imam al Barbahari yace kai imani ka yadda Ubangiji ta'ala attala'a nabiyahu, ya sanar da annabinsa, ya nuna wa annabinsa, ya tsinkayar da shi alama ya kunu abinda zai faru fi ummatihi, cikin wannan al'ummar tasa ila yaumil qiyamati, har atashi al-qiyama. Allah ta'ala yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan girmamawa, ya sanar da shi, ya tsinkayar da shi abu kaza zai faru, abu kaza zai faru, abu kaza zai faru. Ashar annabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu al-ghaib. Na farko abin da ake so ka sani, annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba. Ayoyin alqur'ani da yawa sun tabbatar da haka, hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da dama sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi mutlak ba. An fahimta, sai abinda Allah ya ga dama ya sanar da shi. Domin an samu abubuwa da yawa da suka faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da ya san gaibi mutlak da ba za su faru gare shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa karfatar dabba da kuma poison, wato dafi a cikinta, kuma ya ci. Daya na biyu, sarkan nana Aisha a halin tafiya ta tsinke, raƙuminta ya kwanta a kai, aka yi ta neman sarkar aka rasa. Wannan ya jawo annabi ya ce to ba za a tafi ba daga wannan gurin har sai an nemo sarkan nan. Ayinan har lokacin sallah yayi kuma babu ruwa, shine dalilin shar'anta taimama. Sai duk da aka gama neman ba a samu ba, kawai sai da aka daga raƙuminta za a tafi, sai ga sarka a ƙarƙashin raƙuminta. Ina fata an gane. To shi sa Sheikh Fawzan al-Fawzan yace annabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu al-ghaiba. An gane ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba. Wala ahada min al-makhluqin ya'lamu al-ghaiba. Babu wani cikin halitta da ya san gaibu. ga ayoyin da suke nuna ba wanda ya san gaibu sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun Allah ta'ala yake cewa qul kace la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba duk halittar da ke cikin samai da duk halittar da take cikin kasa babu wanda ya san gaibu sai Allah Allah ne ya faɗi wannan cikin suratul naml aya ta 65 qul kace da su aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya musu la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kab halittun da suke cikin samai da duk waɗanda suke cikin ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athuna babu wanda ya san yaushe ba su san yaushe za a yi tashin alkiyama ba wanda ya sani wal ghaibu ma ghaba anna me ake nufi da gaibu mallai yace gaibu shine abinda ba ma gani abin da ya buya gare mu ba ma gani fil madi a lokacin da ya wuce wa fil mustaqbal da abin da ya buyar mana ba ma gani a yanzu haka a da ba mu san shi ba yanzu ba ma ganin sa nan gaba ma ba za mu gan shi ba fa nahnu la na'lamuhu abin da ya riga ya wuce sai dai labari aka baka cewa abu kaza ya faru abin da zai zo nan gaba shi ma sai dai an baka labarin cewa gobe kaza zai faru babu wanda zai iya gaya maka ma wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut haka Allah madaukakin sarki yace an fahimta ko dan haka kenan babu wanda ya san abin da ya wuce sai dai labari aka bashi babu wanda ya san me zai faru nan gaba sai dai in ta hanyar wahayi aka ce nan gaba kaza zai faru fanahanu la na'lamu mu ba mu san gaibu ba lakinnal anbiya sai dai annabawa alaihi musallatu wassalam yutli'uhumullahu ala shay'in min al-ghaib Allah yana tsinkayar da su wani abu daga cikin gaibu li ajli maslahati da'wa sabida dalili irin na maslahar da'wa kira ila Allah zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma yanda Allah ya san komai in details to ba wanda zai iya maka wannan bayanin sai shi in kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani Allah ne ya sanar da shi abinda mutane suka kasa fahimta in aka ce annabi bai san gaibu ba sai in Allah ya sanar da shi in fa bai sanar da shi wani bai sani ba da haka Allah ta'ala yakan sanar da annabawa wani abu na gaibu saboda dalili irin na da'awa zuwa ga Allah wa minhum daga cikin annabawa nabiyuna Muhammad annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad atla'ahu Allah ala shay'in min al-mughayyibat Allah ta'ala ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu daga cikin abubuwa na gaibu da suke boyayyu amma Allah ya sanar da annabi waɗannan abubuwa fa akhbara biha sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya bada labarin su li ajli maslahati al-umma sabida dalili irin na maslahar al-umma abu ne da zai faru gare su ko na farin ciki su tarbe shi ko kuma na damuwa su yi kokari su guje shi Allah ta'ala kallabarta wa annabin sa wani abu na gaibu shi kuma ya sanar da al-ummarsa sabida maslahar al-umma qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce alimul gaibi Allah shine masanin gaibu fala yuzhiru ala gaibihi ahadan bai bayyanar da gaibun sa ga kowa Allah shine masanin gaibu baya bayyanar da gaibun sa ga wani illa manirtaba min rasulin sai manzon da ya zaba in ya zabi wani cikin manzanni to yakan sanar da manzo cikin manzannin sa wani abu na gaibu illa manirtaba min rasulin sai wanda ya zaba cikin manzanni ai fa inna allaha yutli'uhu ala ma yasha to shi kam Allah ta'ala yakan sanar da shi ya tsinkayar da shi ala ma yasha'u bisa ga abinda Allah ya ga damar ya tsinkayar da wannan manzon ko ya sanar da shi matalan mallai yace ga misali kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance wata rana yamshi ma ashabihi yana tafiya tare da sahabban sa famarru bi qabaraini sai suka zo shigewa ta wajen wasu kaburbura guda biyu qal annabi sai ya nuna kaburburan guda biyu sai ce innahuma la yu'adhabani wayannan kaburburan guda biyu azaba ake musu. Me yasa Annabi bai nuna sauran kaburbura ba, su kadai aka sanar da shi cewa wayannan da wannan da wannan azaba ake musu. As-sahabatu ma sha'aru anna sahibai hadain al-qabrain yu'adhaban, kaga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam basu san cewa wayannan kaburburan guda biyu na cikin su suna nan ana musu azaba ba, sahabbai ba su sani ba. Lakin Allah atla'a rasulahu, sai dai Allah sai ya sanar da manzansa sallallahu alaihi wasallam ala ta'adibil mayyitaini, akan azabtar da waɗannan matattu guda biyu da ake yi. Qal innahuma la yu'adhaban, manzo Allah ya ce waɗannan kaburburan guda biyu azaba ake musu. Hadha mimma adla'ahu Allahu alai, wannan yana daga cikin irin abinda Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha min khasa'isir rusul, wannan kuma yana daga cikin abin da ya shafi manzannin Allah su kadai alaihi wassalatu wassalam. Har annabi ya faɗi laifin da suka yi ake musu azaba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wannan na farko fakana yamshi bin namima, shi kuma na biyun fakana la yastatiru min albawl, dayan yana wasa da fitsari, baya tsarkaka daga fitsari. A wata ruwayar la yastanzihu min albawl, yana wasa da fitsari, fitsari zai duk inda ya ga dama zai fitsari, ba ruwan tsarki, ba istijmari da hoge, kawai zai tashi kawai sa kayan sa yi gaba, baya taka tsantsan da fitsari, shine ya ja masa azaban kabari. Dayan kuma annabi ya ce annamimi, baya so ya ga ana zaune lafiya, ya hada waɗannan fada ya je ya dauko maganar nan ya kai wa wayancan, ya dauko ta nan ya kai ta can, wannan shine ya abin da haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karyo ganyen dabino ya tsaga shi gida biyu, ya soka a kabarin wannan, ya soka a kabarin wannan, ya ce za a sassauta musu azaba kafin wannan ganyen ya bushe. Shi yasa malamai ma a karkashin wannan hadisin suka ce to yanzu in mutum an binne shi za a iya karyo ganyen bushiya ko darbejiya ko a soka a kabarinsa? Aka ce sai dai in kai ma an ma wahayi cewa azaba ake masa. Haga wannan wani mummunan jafa'i ne ga mamaci, kawai karyo ganye ka zo ka sa, ka ce in a tambaye ka ka ce ai annabi ya karyo ganye, su ka ji abin da yasa azaba ake musu, kuma annabi ya sa musu wannan ganyen, ya ce za su samu dan sassauci kafin wannan ganyen ya bushe. Kai ma akaran bana mamacinka ya mutu, ka je ka binne shi, kawai ka karyo ganyen bushiya ka zo ka sa, sai dai in ka sa dan ya zama alama. Amma in ka sa dan duwancan hadisin, to kaga su ma a cikin makabarta kabba inda annabi ya yi sai waɗannan guda biyun, kuma an sanar da shi ta hanyar wahayi cewa azaba ake musu. Shi yasa suka ce ba wanda ya sa kawai. Wa adla'ahu Allahu ala ma ya'ti, sannan Allah madaukakin sarki ya tsinkayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da zai zo fil mustaqbal nan gaba. Shi yasa annabi ya taba da labarin alamomin tashin alkiyama, wanda ga sunan ana ta ganin su kanana da manya. Kaga duk yana cikin abin da annabi Allah ta'ala ya sanar da shi. Akwai abin da ya faru na alamomin tashin alkiyama, a yanzu yake faruwa, annabi ya bar duniya saboda shekara 1000, amma an sanar da annabi, annabi ya faɗa tun wancan lokacin, kuma gashi yana faruwa. Yanzu hadisin da muke karantawa na biyu, anta lidal amatu rabbata wa anta ral hufata, ko yanzu ba gashi nan ba zahiri ana gani, alama ce cikin alamomin tashin alkiyama, ku yanga ta haifi uwar gijiyarta. Wasu malaman suka ce yaya su fi karfin iyayensu. Kaga wannan yana daga cikin anta lidal amatu rabbata, kaga wa'inda ba ƴaƴan kowa ba sune shugabanni, sune masu kuɗi, wannan yana cikin alamomin tashin alkiyama. Annabi ya faɗa saboda shekara 1000 mata za su yi yawa, maza za su yi karanci, duk yana cikin alamomin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Jahilci zai yawa, za a dauke ilimi, duk yana cikin alamomin tashin alkiyama. Shaye shaye da zuke zuke da bushe bushe za su yi yawa, duk Annabi ya faɗe su tun yana rayuwa. To kaga duk wa'innan yana daga cikin abinda Allah ta'ala ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar gaibu, ya sanar da shi wannan gaibun, kuma ya bada labari har ainihin wato zuwa tashin alkiyama. Wa akhbarana sallallahu alaihi wasallama an ashratis sa'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarta mana game da alamomin tashin alkiyama. Akwai manya, akwai kanana. Manyan kan muna nan, ana nan, ana jiran su sai can gaba, amma kanana da yawa malamai sun ce sun faffaru. Akwai wani karatu da muka yi na al-imanu bil yawmil akhir, shi kansa Dr. Sallabi ya kawo alamomi sun fi guda 50.
kuma wani da an fada zaka ji kawai a lokacin aiki akhbarana anil fitan sannan manzo Allah ya ba mu labari game da fitintunu da tashe-tashen hankula da zubda jini gashi kuma shi ma ana ciki duk yana cikin labaran da annabi ya bayar min ajali an nahdar me yasa annabi ya ba mu wannan labarin dan mu yi takatsantsan mu yi hattara wa na khafa mu ji tsoran an tudrikana hadhihi al-umur kada waɗannan al'amura su cin mana fa nakuna ala bayyina annabi ya gaya mana ne dan mu zamto ala basiratin bisa ilimi mu dinga zamtowa a ankara muke game da abubuwan da suke faruwa akhbarana li maslahatina manzo Allah ya ba mu wannan labarin ne saboda maslahar mu min nahiyati tahdhir ta bangaren hannunka mai sanda li ajali an na'khudha hizrana dan mu zamto muna taka tsantsan qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wasataftariqu hadhihi al-umma wannan al-ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta rabu ala 73 firqa zuwa kungiya 73 wannan al-ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fada kuma kage gashi nan kungiyoyi sai iya wanda kaji kawai ko kuma wayanda suka zo nahiyar ku kuma kowa yana ganin musulmi ne shine akan daidai kuma kowa yana ganin shi ma yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa cewa al'ummarsa za ta daddare gida-gida har gida 70 wannan fa manya-manyan banda wasu ƴan ƙanana-ƙanana waɗanda sun fi guda 100 kaza waɗannan manyan wanda kowanne kila shi ma sai ya sake fashewa ya haifi wasu ƙananan ƙungiyoyin wannan kuma amma manyan za su kasu kashi 73 kullu hafin nar kuma manzo Allah ya ce duk wuta za su illa wahidatan banda ƙwaya ɗaya wannan hadithin mun karanta shi a baya hadha khabarun minhu kaga wannan ma wani labari ne da muka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu sayahsulu iftiraqun fil umma za a samu rarrabuwar kai cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hasala kuma wannan abun ya faru ya tabbata kama akhbara kamar yanda annabi ya bada labari sallallahu alaihi wasallam min ajali an nathbuta ala alhaq annabi ya gaya mana haka ne dan mu tabbata akan gaskiya an ce al'umma za ta kasu kashi 73 kuma 72 duk ƴan wuta ne banda guda ɗaya in mutum yana da hankali kamata ya ƙarar da rayuwarsa wajen neman guda ɗayan nan kuma in ya dace ya same ta to ya mutu a kanta tunda an ce za a karkasu kai yanzu a wani kashi kake a wani bangare kake an dai gaya ma cikin wannan kashe-kashen duk wuta za su banda kashi ɗaya kaga wannan kashi ɗayan sai ta zama mai tsada wallahi ita ce za ta zama mai tsada mai kima sai dai gaman ka tarda dace daga Allah in Allah ya yi mutum muwafaka ya cafe ta to ya tsaya a kanta kamar yadda annabi ya ce addu alaiha bin nawajis ka rike ta gam amma ba haka ba za ka samu ainihin wato mutum ya fada cikin wata tawaga wadda suna cikin tawagar da za su tafi ta Allah ya kiyaye wala nadhhabu ma'al mukhalifin kar mu tafi a matafiyar masu saba wa wancan tafarkin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala al mu'allif rahimahullah imam al barbahari gabatacce 75 yace wa alam kasani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sataftariqu ummati ala 73 firqa wannan al'umma tawa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta karkasu har zuwa kashi 73 kullu afin nar kuma dukkanin su wuta za su illa wahidatan banda guda daya wacce ce wannan guda dayan annabi yace wahiyal jama'atu ita ce jama'a 72 wuta za su da duk waɗanda ma suka haifa domin 72 din sun hayayyafa su ma akwai kungiya guda ɗaya da an ce ta haifi wasu kungiyoyin kusan guda 300 ita kadai to akwai kungiyoyin duk kowace ta haihu amma da su da ƴaƴan da jikokin da ta taba kunnan duk gaba ɗaya wannan kashe-kashen annabi ya ce buta za su banda guda ɗaya wacce ce guda ɗaya yace wahiyal jama'atu to wannan duk wani karatu da za a yi ma indai ba bayyana ma wannan jama'atu din za a yi ba a kuma dora ka akan ta wallahi shin mene wannan karatu ko ma waye yake karantar da wannan karatu an fahimta yake cewa kila sai aka sake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam man hum suwaye wannan jama'ar ya rasulullah qal sai manzo Allah ya ce ma ana alaihi al-yawma wa ashabi shikenan wannan ita ce mai cin ma ana alaihi al-yawma. Manzo Allah yace ita wannan jama'a ita ce wadda nake kanta a yau wa ashabi da waɗannan sahabban nawa. Kai ka san duk me zagin sahabbai baya kan wannan hanya. Na fata an gane. To kaga wannan yana nuna maka ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Shi yasa ka zamto kana kan tafarkin da annabi da sahabbai suke kai, to kai ne akan wannan guda ɗayan. Dan annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya faɗi wacce ce guda ɗayan wanda ita ce kawai za ta kubuta. Yace ita ce duk wanda yake kan abinda na rayu akai, na bar duniya akai da ni da sahabbai na, to shine wanda yake kan wannan guda ɗayan. Yanzu sai ka je ka zauna kai nazari kaga cewa tafarkin da kake kai kan tafarkin manzon Allah kake sallallahu alaihi wasallam, yanzu addinin da kake yi irin sa annabi yayi, irin sa Abubakar da Umar da Uthman da Ali da sauran sahabbai da irin sa suka yi, yanzu sallar da kake haka annabi yayi sallah, da kake azumi haka yake azumi, ibadar din da kake yi haka manzo Allah yayi, shin wannan ibadar ta kama manzo Allah yayi irin ta, sahabban sa sun san da zaman ta. To wannan yana daga cikin abin da kowa ya je ya yi wa kansa hisabi ya ga a wace hanya yake tun kafin dare. Ilam ka sani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala satabtariqu ummati ala 73 firqa kulluha fin nar illa wahida wa hiya aljamaa. Amarna bil ijtimaa ala alhaq. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da tattaruwa akan amma fa akan gaskiya. Komai yawan al'umma in akan bata suke, to su ma sun fada sun fadi. Idan mutum shi kadai ne akan gaskiya shine wannan jama'a din. Karka ji an ce jama'a ka dauka dandazon jama'a, in jama'ar gaba ɗaya ta hadu akan abinda annabi yake kai da sahabbansa su ne ake nufi. Idan kowa ya kauce sai mutum kwaya ɗaya shi ya rayu akan abinda annabi yake kansa da sahabbansa shine jama'a din. Da haka Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu jalla wa ala amarna, Allah mai girma da daukaka ya umarce mu bil ijtimaa ala alhaq, mu zama tsintsiya madaurin ki daya amma fa akan gaskiya. Wa atasimu bihablillah, Allah yace ku yi riko da igiyar Allah jami'an gabaki dayan ku, wala tafarraqu kar ku rarrabu. Igiyar Allah ka koma cikin tafsirai za ga abinda malamai suke faɗa, igiyar Allah shine littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya rike wannan to yayi riko da igiyar Allah. Igiyar Allah ita ce Alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce kar ku rarrabu, innal ladhina farraqu dinahum. Allah a can wata sura cikin suratul an'am ya ce waɗanda suka rarraba addinin su, wa kanu shi'an suka zama kungiya kungiya jama'a jama'a, lasta minhum fi shay'in, ba ruwanka da su. Allah yake cewa manzon Allah innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, waɗanda suka rarraba addinin su, wannan yace shi dan kaza ne, wannan yace dan kungiya kaza ne, wannan yace dan dariqa kaza ne, wannan yace dan jama'a kaza ne, wannan yace dan kaza ne. Waɗanda suka rarraba addinin su suka zama kungiya kungiya jama'a jama'a, lasta minhum fi shay'in, Allah yace wa manzon Allah ba ruwanka da su. Innama amruhum ila Allah, al'amarun su kawai yana wurin Allah. Thumma yunabbi'uhum, Allah zai ba su labarin bima kanu yaf'aluna, abin duk da suka kasance suna aikatawa. Suratul An'am aya ta 159. Wala takunu kalladhina tafarraqu, Allah ta'ala ce kar ku zama kaman waɗanda suka rarrabu. Wakhtalafu, suka saba wa junan su. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu. Wa ula'ika lahum azabun azim, Allah ya ce waɗannan suna da azaba mai girma. Duk waɗannan ayoyin fa suna tsawatar da mutane ne kar su rarrabu, su dunkule su zama tsintsiya madaurin ki daya. Fa nahana anit tafarruq, da haka waɗannan kaga Allah ta'ala ya hane mu rarrabuwa. Wa amarna bil ijtimaa, ya kuma umarce mu da ainin haduwa guri guda. Wali itisam, da kuma ruko bi kitabillahi, da littafin Allah. Wa sunnati rasulihi, da sunnan manzansa sallallahu alaihi wasallam. Fa qala ta'ala, ubangiji ta'ala yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, wannan shine tafarki na miƙaƙe ku bishi. Wala tattabi'u subula, kar ku bi ɗan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili sai su raba ku da tafarkin Allah bala yajuzu tafarruqu asharar rabuwa baya halatta al'umman muslimiyya al'umman manzo Allah sararrabu wal ikhtilaf baya halatta su samu sabani taba'al lil ahwa saboda bin san zuciya kowa so yake a ce shine kowa so yake a ce shine shugaba shine jagora kowa so yake a ce shine tasu ce akan daidai to kar ku zama kamar haka aw taqalidan lil aba ko ku zamanto masu yin koyi da iyaye wal ajdad da kakanni aw taqalidan lil yahudi wan nasara ko ku zama masu koyi da yahudi da nasara idhil ikhtilaf domin sabani la yajuzu baya halatta fi umuril aqida al'amarin aqida baya halatta a samu sabani wa usulul din da abinda ya zamanto usul wato asalin addini duk ba a so a samu sabani anan wa inna ma yajibu littifaq wal ijtimaa alaiha abinda ya shafi aqida da usulul din wajibi ne a samu haduwar kai wajibi ne a dunkule tsintsiya madaurin ki daya akan abinda ya shafi aqida ba zai yiwu ba wannan yana kan aqida da take cin karo da ta wannan kuma da a ce a daidai suke kuma da aljanna za su wannan mutum ya yaudar kansa domin ya saba wancan hadithin na za a rarrabu gida-gida aqidu za su bambanta ayyukan kowace aqida da mabiyanta za su bambanta Allah madaukakin sarki ya dora mu akan ingantacciyar aqida Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka kuma nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik